بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد كما رد مكساب هدوء أولا مسلاتي من البركة إن شاء الله ناء النور da ke nan Wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa da taimako na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Yau muna biyu kuma muna darasi na biyu ga watan Ramadan, hijira shekara ta 1447. Muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantawan Qur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu. Muna miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah ya mana baiwa da rayuwa akan hanya madaidaiciya, ya ɗauki rayuwarmu muna cikin halin imani. Ababe da yawa da suka dame mu a wannan ƙasa, musamman abin da ya shafi tsaro, kuncin rayuwa, talauci, rashin haɗin kai, muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana su. Harkar tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen su. Waɗanda suke ta da ƙayar baya ta ɓangaren kidnapping ko banditry ko terrorism, muna roƙon Allah ya shirye su. Idan ba za su shiri ba, Allah ya sa dukkan bala'in da suka kwaso, Allah ya sa ya ƙare a kansu. Allah ya sa dukkan wutar da suka kunna ya zama su kadai za ta ƙona. Sauran bayin Allah da ke neman zaman lafiya, Allah ta'ala ya zaunar da su lafiya. Waɗanda alhakin ke hannunsu jami'an tsaro kuma wajibi a ƙara ƙaimi. Idan muna addu'a kuma dole sai an hana ido bacci, an zo da strategies da babu dare babu rana don a kawo ƙarshen abun. Allah ta'ala ya tallafa musu akan haka. Kuncin rayuwa da ake ciki musamman a watan Ramadan, muna roƙon Allah ta'ala ya ciyar da kowa da halal. Wanda yake fama da kuɗin makaranta, ibadun da muke yi Allah ta'ala, muke roƙo Allah ta'ala ya karɓe su. Za mu tashi a darasi na biyu a gabanin nan. Naga His Excellency Dr. Abdullahi Umar Ganduje, Khadimul Islam ko ma'ana fi hadal masjid. Muna maraba da shi lale jabba ma alasai ɗan yalli jam noi kuɗe noi chomri noi piyafita noi sumaye. To ala wadu barka ala hokku sa'a insha Allah alasai ne. Muna maraba ya samu rakiyar Honorable Sha'aban Sharada. Muna maraba da zuwanku. Muna aiki da wannan dama kuma mu isar da jaje da zuwa ga 'yan kasuwan jihar Kano, wato kasuwar Singapore, wanda suka samu jarrabawa na gobara. Muna roƙon Allah ta'ala ya canja muku da mafi alkhairi. muna roƙon Allah ta'ala abinda aka rasa Allah ya kawo shi ninkin baninki. Dalilin wannan jaraba Allah ya ɗaukaka darajar ku duniya da lahira. Muna roƙon Allah ya kankare muku kurakuranku, ya ba ku lada ninkin baninki akan wannan jarabawa. Allah ya sa kuma jarinku ya karu ninkin baninki dalilin wannan jarabawa da. Mai imani bai zama Allah bai jarabe shi ba kamar yadda yake Bakara aya ta 155 da 156 da 157. Imani yakan sa Allah ya jarraba mutum. Allah ya sa wannan jarrabawan dalilin imaninku ne Allah ya jarrabe ku. Dukkan wasu ‘yan kasuwa ko wani mutum da ke cikin jarrabawa da ke jin mu koda ba mu samu labarin jarrabawansa ba, muna masa fatan alkhairi da irin wannan addu’a din. Na biyu, muna aiki da damar muna ta'aziyya zuwa ga His Excellency Malam Ibrahim Shekaro Sardaunan Kano bisa ga rasuwar Elder Brother Sako Malam Tahiru Shekaro. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa. Muna isar da ta'aziyya zuwa ga Sardaunan Kano da kuma iyalan marigayi da ‘yan uwansa na jini da kuma abokanansa da makwabtansa da dukkan wani wanda wannan rasuwa ta taɓa, da cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana aza'ana wa ghafara limayyitina. Allah ya gafarta masa ya yafe masa ya ji kansa. Allah ya sa can yafi nan. Allah ta'ala ya sa ayyukansa na kwarai su bi shi wurare da ya kasa. Allah ta'ala ya yafe masa. Allah ta'ala ya ba mu guzurin taddasu. Na'am Ibrahim, ya an samu karin tashoshi, tashan mota ko tashan hatsi? Okay, tashoshin yatsa labarai. Jiya mun tsaya akan na 53, yau zuwa na nawa aka samu? An samu zuwa na 68. Media da ke covering wannan sako da muke karantawa daga nan An-Nur, a yau darasi na biyu an samu ƙari sun kai guda 68. Na 54 shine management of Star Times sun ɗauki nauyi. Dadin Kowa TV Star Times Channel 162 da 404 daga 12:45 na rana zuwa 1:45 na rana. Sai na 55 Alfijir Radio FM 91.5 Katsina daga 5:00 na yamma daidai lokacin wannan karatu, wacce ta ɗauki nauyi ta ce Her Excellency Hajiya Zulai Haddi Koraɗa. Sai na 56 Injiniya Dr. Tukur Hassan Tingili, Managing Director na Katsina State Water Board, ya ɗauki nauyin na Alfijir Radio FM 91.5 Katsina daga 3:00 na rana. Sai na 57 Legend FM 98.7 Radio Daura Katsina, wanda ya ɗauki nauyi shine Prince Abdullahi Ibrahim Sarkin Filaye daga 10:50 na hantsi. Sai na 58 Alwalidain Charitable Foundation, Engineer Ibrahim, Engineer Yakubu Musa Wasa ya ɗauki nauyi daga Waserok FM 93.3 Radio Wase Local Government daga 2:00 na rana. Sai Sheikh Ridwan Old Tapo Kumasi Ghana ya ɗauki nauyin na 59.60 Alfa Radio 104.9 Kumasi Ghana, ana yi live, sannan akwai maimaici daga 10:00 na dare. Sai Alhaji Ahmad Adhama ya ɗauki nauyin na 61 shine Jalla Radio Kano FM 98.1 daga 10:00 to 12:00 na dare. Sai online social media platform suke ɗaukan nauyi, akwai na 62 waɗanda ake a shafi na mai suna na zance, akwai na 64, a 63 akwai ICIC An-Nur Mosque Abuja shi ma live ne, sai na 64 akwai iMedia TV live streaming ne, sai kuma na 65 Sunna TV official live streaming page, sai na 66 Senator Ahmad Wadada Aliyu Sarkin Yakin Kefi ya ɗauki nauyin na Meloni FM 95.9 Kefi Nasarawa State daga 10:00 na hantsi. Sai Dr. Faisal Umar Kaita ya ɗauki nauyin na 67 TM Hausa Online TV Katsina daga 12:00 na rana. Sai Honorable Sha'aban Sharada ya ɗauki nauyin na 68 Hikima Radio and TV 93.7 FM Kano daga 8:00 na dare. Dukkan waɗannan Allah ya biya su da gidan aljanna, bukatunsu a wurin Allah, Allah ya biya musu, sharri Allah ya kare, ya ji kan iyayensu da malamansu, zuriyarsu Allah ya musu albarka gaba ɗaya, da mu da ku gaba ɗaya. Na'am in akwai tambayoyi masu munasaba sai a yi ko insha Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Sai a rika takaita tambayoyin ko?
Malami, tambaya ta farko yake cewa Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi. Sai gafarta wa iyayen malam.
Amin ya
hayya. Yake cewa malam ni masoyinka ne daga Adamawa. Malam ni
ina. To ni ma ina son ka don Allah mutumin Adamawa.
Malam yace yana sana'ar sayar da wayoyi ne. Kuma wasu kamfanoni suna turo musu suna da wani tsari na easy buy, wato a bawa customer waya ya rinka biya a hankali. Ina son ya shiga wannan tsari, yana son ya shiga wannan tsari. To tambayar ita ce, shin hakan ya halatta a musulunci don a ƙara farashi saboda a rinka biya a hankali? Akwai matsala a ciki, wato akwai matsala riba a ciki?
Wato yana nufin kenan wanda suke yin easy buy din kudin yana zama haya ya dan fitsa da kenan ko? Akwai fatawa islamiyya idan yadda ka fada daidai ne bisa ga fatawarsu cewa wannan din ba haramun bane. Volume na biyu namba na 331 sun amsa tambaya mai kama da wannan. Akan za ka sai abu kudi a hannu da sauki idan za ka karɓi bashi da ƙarin kudi, sai suka kawo conditions kaman guda biyu da cewa in an cika su wannan ƙarin bai zama haram ba. Condition na farko shine ya zama daman kun yi agreement akan farashin ne, cewa wannan wayar ana saida ita usually a kasuwa naira 200,000, amma ni za a bar mun a bashi zan ba da 220,000, sai zama wannan agreement ɗaya aka yi. Kuma ni na amince da haka, suka ce wannan na farko in aka yi bai zama riba ba, saboda yana halatta kadara ɗaya ce mutane biyu su saya da farashi daban-daban. Za ka iya ko ƙur'ani nan da kake ga ake fansa, wani zai je ya fanshe shi 2,000, wani zai saya 200,000 zai fansa 200,000. So da haka in suka ce in dai an yi agreed price ne, wato determined, defined price, wato farashin an riga an yi determining ɗinsa, ba fluctuating yake over time ba. Condition na farko ya cika. Na biyu ya zama wanda zai sayar maka ya mallaki abun, baya halatta mutum ya sayar da abun da baya hannunsa. Idan ya zama ya mallaka shi yake da ownership, suka ce waɗannan sharuɗa biyu da suka cika iya nuna cewa wannan cinikin bai zama haramun ba, saboda kai ka amince ka sayar a pricing ya sayar maka, kuma Qur'ani ya amince da mu yi agreement na price a sayar. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kaga antaradin minkum, suratul nisa ayata 29. Kaga tunda kun yadda akwai agreement, shikenan kasuwanci ya kullu ya halatta. Kuma wannan ita ce fatawa ta Malikiya, Shafi'iyya, Halafiyya da Hanbaliyya, mafi shahara a wuraren su. Akwai malamai kadan da suka saba wa haka, amma bil hakika jumhur akan wannan suke. Ana ganin kasuwancin iya kama da kasuwancin da ake a Islamic finance mai suna murabaha. Kaga murabaha ai ana iya samun price din yana zama in zaka biya bashi daban, idan kuma zaka saya a hannu price din daban. Kai ne kaje ka samu bankin musulunci gida ne, in yanzu zaka saya 1,500,000, idan banki zai saya ya baka 1,500,000 sai ka karba, anan ba riba bane, murabaha ne. Ya halatta a saya a baka a kala riba kai ka saya, so wannan bai zama haramun, yana zama halal in an kiyaye. Wallahu ta'ala a'lam.
Malami, tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum ya shehu kuma professor.
To waye zaga, waye gaya maka, ni almajiri ne, ni gardi ne almajiri ko? Almajiri ne wannan, akwai malaman suna nan amma mu almajirai ne. Zaton alheri da kamun da addu'a Allah ya karba.
Yace Allah ya ji kan iyayen malam da na al'umma. Yake cewa malam, menene hukuncin gayyatar abokin aiki wanda ba musulmi ba ko da baki, saboda kullum idan suka zo sai ya tafi shi a azumi daga mai kaunar ka dan Allah Aminu Yusuf babanta azare bauchi.
To wanda kake roko na dan shi Allah, ina roƙon ya soka wannan fatawa. Lajinatul Da'ima lil Buhuthil Ilmiyya, wato permanent committee na fatawa da ke Saudi Arabia, da ya tara manya-manyan malaman kasar, suna da fahimtar idan an kiyaye wasu sharuɗa halal ne gayyatan wanda ba musulmi ya buɗe baki. Sun yi fatawa ɗin a volume na 12 namba na 254 cewa halal ne ka gayyaci wanda yake ba musu ba krista ko ba nasare ko ba yahude ko ma wani irin mutum zuwa ga buɗa baki gidanka suka ce na farko ya zama ka gayyata ne dan nuna masa kyawawan ɗabi'un musulunci saboda ya halatta mu yi abu dan nuna kyawawan ɗabi'u shi musulunci yana karantar da zaman lafiya da kyautata mu'amala da taimakekeniya da tausayi da jinkai duk inda kaga ɗabi'a koma bayan wannan to ba musulunci bane in kaga watsa gaba da kiyayya da cin mutunci da kazafi da sharri wallahi ba musulunci bane amma musulunci karantar wasa shine mu kyautata mu'amala ga wanda ba musulmi ba dan ya gane kyan musulunci sun kafa hujja da cewa yana halatta a mu'amalanci wanda ba musulmi ba da kyakkyawar mu'amala musamman wanda ba sa cutar da ku Allah ke cewa ame la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhriju inna allaha yuhibbul muqsitina cikin suratul mumtahana ko aya ta 8 zai zama nan aya ta 8 kaga anan Allah yace bai hana ku ku kyautata musu ba mi ba ya gayyace ka gidansa cin abinci matukar waɗannan manufofin ne masu kyau tare da kai ya halatta ka je har suka ce kaddara ma kofin da ya kawo maka abun sha asalin kofi ne ta kasha tunda an daure me yiwa kwanan da ya kawo maka ma kwano ne da yake cin abinci wanda ya halatta ka ci saboda me duk me dalili duka manufar kyautata mu'amala yana shine mafi the most effective way da ke sa a gane kyan addinin musulunci so da aka mu kiyaye waɗannan ka'idodi din suna da matukar muhimmanci don haka in ka gayyace shi idan shi ya gayyace ka gidansa ka je ka babu laifi akan wannan abu ne mai kyau shi addini ba ci ayyawai tagin juna ana cin mutuncin juna ba fiyayyen halitta a garin Madina ya rayu a cikin gidansa akwai masu marhidima da ba musulmai bane addinin ai duk addinin da shi muke koyi ya rayu a garin Madina da Banu Qainuka Banu Nazir Banu Quraiza suna ma cutar da shi amma duk da haka bai hana ya zauna tare da su lafiya ba so ala ayi halin mu riga kyautata mu'amala don a gane kyan addinin mu wallahu ta'ala a'lam
malam mai tambaya ta karshe yake cewa assalamu alaikum malam na kasance ina yin salatin annabi amma wani lokaci na kan shige duniyar tunani wato duk da kasancewar baki na yana yin salatin ya matsayin ladana ladan wannan salatin a wajena
wato da baki yake zuciyarsa ba ta yi kenan ko
yana yi da baki amma zuciyarsa tana tunanin duniya
okay ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayh a cikin littafin sana'al wabil sayyib shafi na 120 yace wannan salati ko zikirin da kai yayi kana da lada sai dai ba shine zikiri darajar farko ba shine daraja ta biyu ba shi daraja ta uku ne yace dukkan ambaton Allah da zakai a duniya in kana so ka samu cikakken lada 100 bisa 100 yace na farko ka yi shi da zuciyarka da harshenka kana zaune kana astaghfirullah 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ka rika yi zuciya da me da harshe duka biyu ya zama suna yi yace na farko shine cikakken ambaton Allah sai daraja na biyu shine wanda kake yi da zuciyarka amma bakinka baya bi yace shine daraja na biyu sai daraja ta uku shine wanda baki yake yi amma zuciyar ta kan dan gafala tana dan tafiya yawo ta tafi kasuwa kaza ta tafi kantun kwari ta tafi kasuwar Buse ta je kasuwar Fanfo a Fantami ta fito ta je kauyen Mambila ta tafi kasuwar Gwallaga ta zo ta tafi kasuwar Jeka da Fare ta tafi kasuwar yan waya ko so kana tai kana ta buga kasuwanci bakin yana yi amma zuciyar tana yawo sai yace shi ma yayi amma shine daraja ta uku ala ayi halin wanda ake so mu rika ambaton Allah da bakin mu da zuciyar mu in bai yi ba mu zo ta biyu zuciyar ta rika yi in bai yi ba da a zauna a yi ta hamma to gara ayi na ukun da bakin ya rika yi ko da zuciyar ba ta iya bin wannan saboda yawan ambaton Allah babbar ibada ne ga hadisi a cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alaih annabi tsira da aminci sabbata a gare shi wani dattijo ya zo ya same shi yace inna shara'il islami kadi kasrat alayya fa awsini shari'o'in musulunci karantarwan sun mun yawa manzon Allah ka karantar da ni dan wani easy way da zan rika bi abu mai sauki da zan rika tara lada sai yace mars mai la yazalu lisanuka ratiban bi dhikrillahi karka yadda ka bar harshenka ya bushe daga ambaton Allah wannan hadisin iya Tirmidhi hadisi na 3375 karka yadda ka bar harshenka ya bushe daga ambaton Allah kaga tunda harshe yana tayi bai tsaya ba ba dare babu rana ai dole wannan lokaci zuciya ta tafi yawo so masu yawan ambaton Allah ana dan samun on and off amma dai matukar ana yi ana samun lada kuma yadda ka fada akwai wasu al'amura da zan mana wasiya da su wallahi alazim idan ka rike su ko baka roki Allah akan bukatar ka ba sunna ce ta Allah Allah zai biya maka kaga na farko mutumin da ke yawan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai daga hannu yace ya Allah buɗa min a kasuwanci da ba Allah ka sa na samu aiki ya Allah ka bani kaza wallahi ko bai ba in yi shagaltu da yawan salati Allah yana amsa masa shi Allah sai ya biya maka duba littafin Jala'ul Afham fi fadlis salati wa salami ala khairil anam am kaitan salati ga fiyayyen halitta ko baka faɗi damuwarka ba Allah ta'ala yana riskan zuciyarka ya biya maka na biyu yawan istighfari astaghfirullah ko astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai mai yawan istighfari ko bai faɗi damuwarsa ba Allah yana biya masa damuwarsa duk yadda kake cikin kataniya kar a same ka da wasa da astaghfirullah musamman a ƙarshen dare mu rika yawan dagewa uku na dare hudu na dare zuwa biyar na dare a same ka da yawan istighfari masu istighfari ko basu faɗi damuwarsu ba Allah yana riskan bukatunsu ya biya musu har ma a biya musu damuwar da ma Allah ya san akwai da sai ya biya musu na uku yawan karatun Qur'ani yawan karanta Qur'ani babu dare babu rana a buɗe Qur'ani a karanta daga cikin kirji a kunna karatun Qur'ani ana ji masu yin wannan al'amari manyan mutane ne a wurin Allah waɗannan harkoki guda uku duk yadda muka shiga kacaniyar duniya yace ana bikin duniya akan na kiyama to wannan bikin kiyaman da duniyan nema duka saboda Allah zai biya maka damuwoyin lafiya Allah shi samu wanye lafiya ina gadi tambayoyin ko ba su saba ya isa haka sai mu shiga zuwa ga karatu aran ma ina zamu tashi in ka gane wurin bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa in ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما يحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
جزاكم خيرا الله يقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من الأمور suratu Ali Imran aya ta 180 Allah yace latubulawunna wallahi za a jarrabeku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku wa anfusikum da a cikin kawunanku lafiyarku ko mutuncinku daga waɗanda utul kitaba aka ba su littafi min qablikum gabanninku biru in kun yi hakuri wa tattaqu kuka yi takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah fa inna zalika lalle wannan min azmil umur iya da da zai sa Allah ya ɗaukaka darajarku a duniya da lahira. Latubulawunna, wannan tubulawunna kasami nawa ne a ciki? Guda biyu wanne da wanne? Asakila. Sannan to ni zan ce kasami uku ne, saboda akwai muqaddar. So kasamin ma uku ne, in ka zo aka ce wadin sai ka kira me, wallahi sai ka kaddara ismul jalala. Kaga ga wawul kasam ga ismul jalala muqaddar. Latubulawunna sai ka samu lamul kasam, kuma sai ka samu nunu taukid. To jama'a, ko sarkin garinku ne kai ko hakimin ku dan babu dalili sarkin ka sai ya maka rantsuwa. To anan fa ba sarki bane, shi sarkin sarki da muke girmamawa, to shi ma a wurin Allah talaka ne, Allah shi ne sarkin gaba daya. Duk wani shugaba a duniya da ake mutu shi ne sarkin gaba daya, ba wanda zai je gaban sa ya daga kai. Duk yadda kake gaba, zamu ga su arama muna arama arama, Allah ya taimake ka, kan je gaba ga Allah, ba wannan magana, arama ma talaka ne. Bare mu kuma gardawa wa ne distinguished, wadda ke na ga senator ya shigo kuma senator distinguished senator wane a duniya duka muna mutunta juna, doctor wane, professor wane, liman wane, law barrister wane, engineer wane, sheikh wane, doctor wane, amma muka je gaba ga Allah talaka ne. Shi ma talaka ne a wurin Allah. So anan Allah da kansa ya mana rantsuwa uku, ya ce wallahi na rantse da izzata da buwayata, tallafi guda biyu, sai ya ce fi amwalikum a dukiyoyinku, a dukiyarku Allah zai jarrabe ku. Wato jarraba a dukiya yanzu abin da ya faru da 'yan kasuwar Singa ya shiga cikin me, latubulawunna fi amwalikum, da wallahi za mu jarrabe ku a kasuwa a dukiyoyinku. Ke sa duk wanda ya saba kasuwa ya san wata ran za a ci riba, amma wata ran za a faɗi. Ke sa 'yan boko ya kasuwa ba, shi dan boko da ya saba aikin albashi kullum, idan ana mar bayani riba ana samun 10%, wata ran za a samu to ya fai akwai return mai kyau daga ka matsa gaba sai kace, amma wata ran ana faduwa sai ce okay, to bari a bari zan yi shawari da hajjiya, saboda da dan kasuwa wannan ne san shi. Dan kasuwa zai tashi daga kasuwa ya je Kano ya saro kaya ya je China ya kawo, zai ci riba sau 10, karin ma'a rasa kashi 80 cikin ɗari, wani kayan a hanya masu ya lalace gaba ɗaya bai da ba, kuma haka zai ƙara tsunduma kasuwar ya ci gaba da yi. Sai alkafura, anan al'imani ne, sai al'imani sai koma kuma ya ci gaba da yi, kuma bayan shekara ɗaya ya mamanta da me ya faru. Amma shi ɗan boko ya je aikin a biya shi, bai samu zuwa ba a biya shi, bai da lafiya ana biyansa, ya yi yajin aiki ana salari, in ya koma sai ya ce sai an biya, kuma ana tsoronsa dole a biya shi. In ya gama aikin ma a biya shi, wani ma idan ya gama aikin da albashin sa yake tafiya 100 bisa 100 in kira sunayen su ga sai an fada wa baki na aleku in ma mai appointment ne sai a ce akwai severance package dan kasuwa duk bai san wannan ba shi komai zai buga ne kawai yayi tokar ga Allah ya shiga to shi yasa jarrabawa a dukiya is inevitable kuma jarrabawa fa a dukiyar mu kiyaye akwai jarrabawa fa ta alheri akwai da shari shi Allah idan ya kara maka ribar kana da jarin miliyan 1 a shekara da ya dawo miliyan 50 jarrabawa ne in kana da miliyan 50 a shekara da ya dawo jarin miliyan 1 jarrabawa ne shi bayarwan a dukiyar jarrabawa ne
سائقة الموت ونبلوكم فإلينا ترجعون
الله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة أتكين سورة الأنبياء آية 35 ونبلوكم منا جرباكو سيقول بالشر دا شر والخير دا الخير سيقول دوك جربا وانيكم فتنة ندق قليشي so a ka'idar jarraba a dukiya mun fi kallon rashi da tauyewa a matsayin jarrabawa ne dalili shine mafiya yawa an fi samun talaka da bin Allah akan mai kudi kuma an kuma cikin sauki kana iya daukan 5,000 kai taimako da ita amma mai miliyan 10 ya bada miliyan 5 akwai babbar magana ruwa kudin na karuwa rogo tana me wallahi akwai wanda idan zai cire zakka in ya buga sai kansa ya sara 1/40 a baka a ce ka cire 1 cikin 40 ka cire 2.5% shine matsala saboda me amma fa mai miliyan 1 cire zakka cikin sauki dari sai ya kara dubawa to shi yasa jarrabawa ne kuma Allah yana baka ruwar ka tana karuwa kuma fitina ce da bala'i duk wanda ma madauke shi a jarrabawa wani lokaci jarrabawan da ke cikin dukiya yafi jarrabawan da ke cikin talauci kuma an fi a ce an fi yin nasara a rayuwa da kunci fiye da wadata ke sa ko juriyar karatu 'ya'yan talaka sun fi 'ya'yan masu kuɗi maraya ya tashi ba uba a cikin wahala ya fi zama mutum ya tashi ya nema fiye da wanda ya gada a wurin babansa in ka tashi ga gidanku akwai komai in ba a yi tsacewanka gaba daya to bai za ka wahala a kashi amma wanda ya tashi ya ga babu dole ya tashi ya je ya nemo shi yasa jarrabawa a dukiya a bayarwan jarrabawa ne ana jarrabawa ne kuma wa fi anfusikum da akawunan ku la tublawna fi amwalikum wa anfusikum akawunan ku ma jarrabawa kin sayarwa jarrabawa ne dan wani da lafiyar yake sabon Allah yanzu wani yana nan lafiyayye kaman da wani kuma iya nan ba lafiyar an yi ajiye ce haba azumin nan ne ba zan iya ajiyewa ba ayyace shi ba zai iya ba saboda mai imanin ya shiga zuciya mara lafiya na azumi mai lafiya yana sabon Allah ya ki bin Allah wani bai da lafiya za a dauke shi a wheelchair a kai shi sallar kudinsa ya je gidan sabon Allah ya biya ya shiga dan ya sabi Allah so yadda jinya take lafiya wasu na asibiti wasu na gida a kwance lafiyayyun ke sabon Allah in ka je gidan giya lafiyayyu ne gidan karuwai lafiyayyu ne inda ake luwaɗi lafiyayyu ne in ka ga an tara hanya ana kidnapping ko bandit ta'adda a terrorism lafiyayye ne mara lafiya bai isa ba kaga da lafiyar sun jefa kansu a cikin halaka so wannan ta kallon jarrabawa a negativity kadai abunda aka bamu ma an jarrabe mu ne yadda muka taru a nan mu amma don haka la tublawna fi amwalikum wa anfusikum wannan biyun da ya kira dukiyoyinku da kuma kawunan ku misalai ne, amma jarrabawan Allah suna iya fin haka, anan an kira mana manya ne. Arama za ka yi ba mu wasu misalai na jarrabawa.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون
جزاكم الله خيرا وأنا بقرة آية تدريد همسند بيرد همسند شدد همسند بك takun bi shay'in min al-khawfi wallahi tallahi billahi za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro wal ju' da yunwa kaga anan karin tsoro da yunwa wato insecurity shi yake kawo tsoro a duk duniya babu jarrabawan da yake shine rashin aminci da talauci da yunwa sun fi kowace jarrabawa kuma har ga Allah so da irin jarrabawa shine da babban ribar mu a Northern Nigeria shine aminci shekara 40 da suka wuce 45 duk wanda har ma kasa da haka ya san zaka tashi daga kowane gari ka je kowane gari a dare ba abin da ya dame ka muna kwanan kofar gida muna matasa ku yi shimfiɗi a kofar gida ku yi tabbaci sai an kira asuba a tashi a shiga gida anan gurin akwai wanda ya kwanan waje kai ma dan karami kai ba to aya na biyu da ba mu da yunwa yanzu Allah ya kan jarraba mu da shi yunwa da ba da tijo yayi ice a jeji ya zo ya yadda zango yana hutawa in ka je ka ga yakin nan kafe da ce ga tuwo kai masa ba wanda ya san rowa abincin za an yi da shedulin cin abinci don kada a kawo kacce kuma abin takaici magabata mu ba su da olsa mu ga tsabar yunwa olsa sai ga mutum cikinsa kaman an dora kwarya amma wallahi da olsa yake fama karasa to sai ina ta shiga jikin nan ta ina aka yi wannan abu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa tsoro kawozo su ne mafi jarrabawa da Allah yake wa society tsoro da yunwa ya zama babu aminci da Allah kusan waɗannan garuruwa wasu wuraren sama da shekara 30 ba su samu cikakken aminci ba wasu shekara 20 da 'yan kai wasu shekara 20 wasu shekara shekara maybe 17 baya akwai lokacin da sallar jam'i ma ba a fita sallar shi ya zama kufayi sallar in za a yi sai an zo an yi layi ana sacin mutane ana sa na'ura tukunna kake shiga masallaci sai a yi dogo laifin nan da yawa iyayensu suna rayuwa da mu a cikin garuruwa lalacewar tarbiyya ta sa ɗansa ya koma ɗan ta'adda ko bandit ko kidnapper duk wanda ɗansa ya lalace ya dace ya tambayi kansa shin akwai kasawarsa ko babu gyara ɓangarenmu mu yi ƙoƙari mu yi wa kanmu wa'azi Allah ba zai turo mala'iku su gyara mana garuruwa ba mu za mu gyara wa kanmu so mu tashi tsayuwar daka mu tabbatar amincin da muke da shi Allah ya dawo mana daga ciki akwai kyautata alaƙa tsakaninmu da Allah wannan yana taimakawa wajen magance mana matsaloli. Allah shi samu wanye lafiya. Don haka ga bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i sai ce wannan da rayuka waɗannan biyu su aka kira a gaba sai ya ce wasamarat ko da ya itatuwa. Kaga in ka irga biyar tauyewa ƴaƴan itatuwa na ciki, wato ba wai gonar ka ta kone ake nufi a nan kadai ba, tare da cewa shi ba ya shiga kawai bilghadati wal ashi ne, amma yanzu muna iya cin sau uku ko sau hudu. Sai ka ci abinci bayan awa ɗaya ko biyu sai ka ji cikinka kamar an yi gobara babu komai, saboda Allah ya kwashe albarkan abincin. Cin albarkarsa ana iya baka sai a cire albarkar tasa. In ba albarka ba, sai a yi aka yi miloniya da ke cin abinci sau hudu ko sau biyar. Da dropping din HCL akan intestine dinsa, kuma ya samu intestine din empty. To kula ga wannan bin Allah yana cikin abin da ke dawo da aminci, yake dawo da ƙoshi da wadata da zaman lafiya. Wannan kuma bai hana waɗanda al'amana ke hannunsu shuwagabanni a tunatar da su dole su ƙara ƙaimi, saboda in an yi wa'azi wa talaka shi ma mai mulki dole ya kiyaye amanar da Allah ya bashi. Don constitution na Najeriya ya bayyana responsibility shugaba, the primary responsibility of government is the security and welfare of its people, kamar yadda yake section 14 subsection 2 article B. So da haka duk shugaba da yake da executive power, mafi girman nauyin da Allah ya dora masa shine aminci da walwalan talakawan da ke karkashinsa. Duk wani haƙƙi bayan wannan ne constitutionally, a tabbatar talaka ya samu aminci. Na biyu kuma ya koshi, shi yasa human development, human empowerment, babu asara ko nawa aka kashe don talaka ya zama mutum mai cin gashin kansa, koya wa 'ya'yan sana'a, biya musu kuɗin makaranta, ba su jarin kasuwanci. Wallahi ya fi komai muhimmanci wajen development na al'umma, society ya zama ya rayu da kansa. Reviving industries don a samar da ayyukan yi muhimmin abu ne. Mu tabbatar kamfanoni an farfado da su. Kamfanonin da ke Northern Nigeria shekara 30-40 sun fi na yanzu yawa. Yanzu an bar mu mafiya yawa, an kaga an ce kamfani uku ne. Na farko yin pure water, na biyu yin biredi, na uku rice mill. Amma da Northern Nigeria yadi ana iya yin kowane iri, kere-kere ana yin su, ba a mana importing kofa ko window, mu muke yi wa kanmu. Ko me kake bukata da akwai, but yau kuma mun zama consumers. Window da kofa sai an je an kawo ta daga China ko an kawo ta daga Turkiya, ko muna zaune muna fama da unemployment da unemployability. Muna zaune akan kudin ba za mu yi tashi mu yi thinking out of the box, mu yi solving abin da ya dame mu ba. Mun zama consumers, ba mu iya producing komai. Ta yaya za a ci gaba da haka a duniya? Ta yaya za a magance matsalar rashin aikin yi? Ba zai yiwu ba. So dole sai mun canja tunani. Allah shi samu wanye lafiya. Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Allah yace wala tasma'unna, wallahi za ku yi taji. Anan ma ya ƙara mana rantsuwa daga waɗanda aka ba su littafi al-yahudu wan nasara, min qablikum gabanninku, wa min alladhina ashraku, da waɗanda kuma asali suka yi wa Allah shirka, ba su bautan Allah shi kadai sai sun mutarayya. Allah yace za ku ji azan cutarwa, kasira mai yawan gaske. Wannan tun a zamanin sahabbai, sahabbai sun ji cutarwa da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam an cutar da shi da yawa, an bakanta shi, an ƙaryatar da shi, an tozarta shi. A wasu wurare Allah ma ya ba shi haƙuri, wani wuri Allah ya ƙaryata wanda suka cutar da shi ɗin, da baka banta su ara ma ba mu misali ko da kwali a Qur'ani.
ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
jazakumullahu khaira, wannan zai zama cikin suratul an'am aya ta 33 da 34. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun ma yukazzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Allah shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace haƙiƙa muna sani abinda suke gaya maka annabi yana bata maka rai. Saboda me? Saboda ahlul kitabi wal mushrikuuna wal munafiqun, kullun abinda suke ko me annabi ya faɗa sai su ce ƙarya yake. Wataran ya faɗa su ce shi mawaki ne, wataran su ce matsafi ne. Duk kalmar batanci a duniya babu wanda ba a jingina wa annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce fa innahum la yukazzibuna bi ayati llahi yajhaduna, sai dai azzalumai da ayoyin Allah suke jayayya. Yace wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Allah yace hakika an ƙaryata annabawan da suka rigaye ka, babu annabin da Allah ya turo face an samu wani a zamanin sa ya kalli idan sa ya ce kai makaryaci ne. Annabawan da Allah ya turo, shi yasa idan kana karantar da addini aka ce maka mahaukaci, kai ka san ba mahaukaci bane, kada ya dame ka, an gaya wa annabi. In an ce mawaki an gaya wa annabi, in an ce ba makaryaci an gaya wa annabi. Amma me Allah yace wa laqad kuzzibat rusulun min qablika amma fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Suka yi hakuri akan ƙaryatawa, aka cutar da su, suka yi hakuri har nasara ta zo gare mu, nasarar mu ta je zuwa gare su. Don haka wajibi ne a duk abin da kake na al'umma, don an tozarta ka ko an zage ka ko an ƙaryata ka ko an kira ka mahaukaci, in ka san ba haka kake ba, wannan kare sa ka ja da baya, ka ƙara kutsawa a cikin aikin alherin. Don wanda suka fi ka alkhairi, annabawa da manzanni, an musu irin wannan batancin, sun yi hakuri sun yi nasara, kai ma in kai hakuri za ka yi nasara. Mafhum? Tayyib. Don haka wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Za ku yi ta jin cutarwa, wata ran cutarwa za a muku a cikin ƙabilarku. Duba yadda aka saka wasu ƙabilu a Najeriya da cutarwa, kawai akwai wanda ya zaɓi ƙabilarsa ce saboda cutarwa. Wata ƙabilar, in ɗan ƙabilar ya yi laifi, ba mai kiran ƙabilarsa a laifinsa. Amma ɗan wata ƙabila idan ya yi da gangan, sai an jingina sunan ƙabilar. Wani lokaci ma ba ɗan ƙabilar ya yi ba, ƙabilar ake so a yi kansilin ga baki ɗayanta. Akwai wanda suke aƙidar Boko Haram, akwai wanda ya taɓa jingina sunansu a cikin aƙidarsu ko sunan ƙabilarsu? Akwai IPOP, akwai wanda ya jingina ƙabilarsu a sunansu? Akwai Afenifere, akwai wanda ya jingina ƙabilarsu a sunansu? Misali nake bayarwa, me yasa idan wani ake zargin ba Fulatani ne ya laifi, sai an jingina sunansa a cikin kabilarsa? Me yasa waɗancan ba a jingina ba? Saboda manufa ce ta cutar da wata kabila, shi ne manufar. In ba haka ba, a kowace kabila a Najeriya akwai mutanen kirki, akwai mutanen banza. Babu wata kabila ɗaya da ke da monopoli na mutanen kware, babu wata kabila ɗaya da ke da monopoli na mutanen banza. A kowace kabila akwai na kware, akwai na banza. Babu wata kabila da babu wannan a ciki. Asira, a cutar da ku a kabila, a cutar da wasu kabilu a kan wasu, kuma mafiya yawa mu kuma 'yan arewa akwai mummunan zato da ake musu a cikin iyamurai. Akwai na kwarai, akwai na banza. Abinda addini ke karantar da mu, kar ya rika zama kin ɗari na kwarai, to ya dace wannan kwaya ɗayan mu masa kara, mu aibata masu laifin ba kabilar ba, mu aibata bandit, aibata terrorist iya da kyau, mu duk wani abin da ake, amma ba daidai bane a tacin kabila ko a dokar ƙasa ba daidai bane. To wannan kuma ya yi excelin yanzu, haka ake yi musulunci. Duk inda kariya a zamanin sahabbai da baki ake yi da waƙe, to yanzu kuma media ne. Ka je online ka ga abin da ake a Twitter, wanda muke cewa X a yanzu. Ka ga yadda ake kansilin musulunci, musamman a wasu ƙasashe. Akwai bincike da Islamic Council of Victoria suka yi a Australia, can Australia inda Bahaushe ke cewa bangon duniya, Australia da New Zealand su ne kasashen ƙarshe a duniya. Binciken da suka yi suka samu 85-86% na duk abin da ake na Islamophobia ai bata musulmai yi musu karerai zagin manzon Allah toza ka Burtaniya. A ciki India kadai ta dauki 55%. Wallahi wani lokacin kaga yadda ake yi a kiwa musulmai adalci abin sai ya baka tausayi. Shi yasa wajibi ne musulmai a yanzu a Northern Nigeria dole da al'ummar ma arewa gaba daya sai fa mun bawo media muhimmanci. Saboda ana canja narratives. Yau media tana mai da ƙarya gaskiya ta mai da gaskiya ƙarya. A Najeriya an ka ɗauki midiya guda goma kwaya na farko a telebijin kwaya ɗaya ne na gwamnati shine NTA guda tara dukkaninsu na kudanci ne babu guda ɗaya arewa. Muna da midiya dewa arewa amma duka local television and radio station ne kuma da Hausa suke. Muna buƙatar midiya da za ta faɗi gaskiya da harshen Turanci duniya ta san me yake faruwa. Wanda za ka iya kallonta a ko'ina kake a duniya. Amma sai muna buɗe talabijin babu laifin mu buɗe talabijin da yake covering state. Amma matsalar mu idan ma muka buɗe sai mu ƙare ne wajen cin ƙafar juna. Wane yana sukan wane, wane ya kafurta wane, wane ya shirkantar da wane. Sai mu yi ta gaba ta addini, gabar siyasa, gabar ɓangaranci. Hatta wanda muke da shin ba ma promoting wai me matsalan arewa, yayi za mu magance tsaro, yayi za mu magance harkar ilimi, sana'o'i, rashin aikin yi, yayi za mu dawo da kamfanoni? Wallahi ba shi ake ba. In kaga program da ya fice to ana zuwa ne a ci mutuncin juna, to shine kowa yake targeting ya ji. Amma in ka budawa ne akan farfado da masana'antu wani ma bai san ana yin sa ba, ta yaya za mu ci gaba da haka? Ina wace al'umma da taba nasara da irin wannan rashin hankali irin namu? Ina aka taba haka duniya? Muna manta da manyan kalubale muna dawowa kan yan ƙanana. Ana cikin babbar matsala sai a yi ta musu akan wance ta yi aure a bikinta an kashe kaza, wane ya yi aure bikin su an kashe kaza, ranka da bikinsa da bikinta. Shine matsalar ta dame mu yanzu a duniya. In ka duba major media stations guda goma, kwaya ɗaya ce da ke da alaka da ƙasa ta musulmai, ita ce ta Al Jazeera. In na ce mu yi midiya ba ina nufin mu yi wa wasu ƙarya ba ne, a'a, mu addini mu bai yadda mu yi ƙarya ba, bai yadda mu yi wa wasu ɓatanci ba, bai yadda mu musu sharri ba. Abinda aka ce mu yi mu faɗi gaskiya, mu kuma kare wanda aka zalunce shi. Wanda aka zalunta ko musulmi ne ko ba musulmi ba, wanda yake the oppressed dole mu bi masa kadunsa, mu ba shi bakin magana. Mu addini mu ba a haɗa baki wai don a cuci wanda ba musu, ba mu yadda da haka ba. Sai dai a faɗi gaskiya tsantsanta. In an canja narrative mu faɗi abin da yake na gaskiya. Shi addinin musulunci dan adalci ne. In ka je Harvard University a faculty of law an rubuta ayar Qur'ani suratul nisa, ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin, suratul nisa aya ta 35. Wannan faculty suka ce wannan shine asalin the highest level na expression na justice. Da Allah ya ce ku yi adalci ko da adalcin a kan kanku ne ko iyayenku ne ko ƴan uwanku ne. Duk duniya babu wannan adalcin ba a musulunci ba. So da haka dan mun ce ai media ba ana nufin ai wasu ƙarya ba, a'a, amma kar mu yadda a maida mai laifi marar laifi marar laifi ya koma mai laifi. Ba daidai ba ne. Rashin media ya kwarar da mu. Yanzu a duniya an ka ɗauka BBC World suna service yanzu, in ka ɗauka kusan 24 hours suna da coverage na akalla mutum miliyan 320 da ke jin su live everyday. Al Jazeera yanzu suka ɗan yi breaking, suka zama suna da 310 a duniya, followed by CNN International, zuwa kuma na hudu Reuters, na Press, zuwa ga na shida Sky News, zuwa ga na bakwai abinda ya shafi na takwas France 24, zuwa na haka duk idan ka bi su za ka ga in banda Al Jazeera babu wata ƙasa da ta saura ma take ƙoƙarin bawa masu rauni muryar magana sai su. Su ne kawai suka ɗan daure suke ƙoƙari. Ka duba irin kisan gilla da aka yi musulmai da kiristoci a Palestine tun 2022 ake to date. abubuwan nake magana ba wai a history ba. Aka yi documenting genocide ko kace holocaust da a tarihin duniya ba taba yin irin sa ba. Life ake nuna ana eliminating entire generation a kasa duniya tana kallo. Inda babu su ba za ma mu san me ke faruwa ga ainihin masu rauni musulmai da kristoci a Palestine ba. Ba za ma mu sani ba. Dalilin su aka sani. Baya ga wannan akwai bincike da ya shafi wannan duka yana da alaka da sha tara ga wata, sha biyar ga wata akwai babban mutum a Amurka sai dai sunansa yana farawa da R ne, sunan babansa na farawa da F wato ainihin surname ɗinsa. Wani ya ga musulunci a Twitter cewa yayi, when they force us to choose the choice between dogs and Muslims, da Allah akwai wani abin da ya kama da wannan nacin mutunci? Kaga mu ba shine matsayar mu ba. In a matsaya ce ta musulmai a demokradiyya, musulmi ba da zai iya maka adalci da rikon amana da ya iya shugabanci akan musulmin da bai iya ba, saboda bai dalili. Adalcin ake bukata fiye da kowane irin abu. So duka waɗannan haka suke ta faruwa yanzu a duniya. Every attack, the hate speeches da ake a duniya, 55.6% akan musulmi yake karewa da musulmai, tare da cewa official addinai a duniya sun kai guda a yanzu da muke magana sun fi 4,000. To amma addini ɗaya da mabiyansa su ake yi wa wannan munanan maganganu 55 cikin da ɗigo shi da cikin 100 a duk duniya. Wanda yake bayyana mana ni a yanzu idan ka bar ni gina wuraren ibadu yana da muhimmanci a Northern Nigeria, amma garuruwa da ba su da shi da sabuntawa. Amma wajibi ne 'yan jaridunmu da suke tsofi gogaggu da masu kuɗinmu, wallahi sai sun zo sun samar da media station da suke national da international, ba kuma da harshen Hausa mu yi ta zagin juna ba, su zama da harshen Turanci ko da Faransanci ko da wani yare da duniya za ta ji. Wannan ba wai mustahabi ba ne, a yanzu wajibi ne. A wurina da yawaita wuraren ibadu da babu bukatarsa na competition, gara mu yi fesin wannan ya fi maslaha a kan wancan, ya fi muhimmanci. Saboda kowane zamani yakan zo da kalubale irin nasa, dole mu duba kalubalen zamanin mu fuskance shi yadda ya dace. In ba haka ba, to za mu waye gari gaba ɗaya muna zaune mu ne muka cutu, kuma mu ake gani muka cutar da wani, kuma ba haka ba ne. So da hakan an yi bidiya a kiyaye, ba kuma a yi ƙarya ba, a'a, a yi da manufar faɗan gaskiya da kuma isar da saƙonnin gaskiyar labari. A wannan midiya ɗin ko mu muka yi kuskure mu faɗa, don mu addininmu na adalci ne. Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya. Don haka tasbahu adhan kathira, za ku ji cutarwa da yawa. Sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku, in kun yi haƙuri kuka yi takawa. Abubuwa biyu ne. Na farko haƙuri, haƙuri uku ne. Ku yi haƙuri akan bin Allah, ku yi haƙuri akan nisantan sabon Allah, ku yi haƙuri akan abin da Allah zai kaddara muku mai daɗi da marar daɗi. Wa tattaku, kuka yi takawa. Haƙuri iya da muhimmanci, saboda muhimmancinsa malaman adali suka ce haƙuri ya zo a Ƙur'ani sau 103. Allah yana ce mana mu yi haƙuri. Wa tattaku, mu yi takawa, cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah. Allah ya kira shi sau 258 a Ƙur'ani. Wa in tasbiru, babu abin da ake nasara da su a duniya kamar haƙuri da takawa. Annabi Yusuf da haƙuri ya yi nasara, ya yi haƙuri akan bin Allah, yana gidan yari yana wa'azi, ya yi haƙuri akan ƙaddara wadda Allah ya masa, aka jefa shi a rijiya, ya yi haƙuri, ya yi haƙuri wajen nisantar sabon Allah. Matar sarki ta kira shi da zane ce ba zai aikata ba. Kaga dukkan haƙuri uku ya yi, sai Allah ya ɗaukaka darajar Yusuf. Don haka wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur, wannan yana cikin manyan al'amura. Manyan al'amura shine ba za a yi nasara akan ku ba. Arama za ka yi bamu misalin aya ko da karshen muhallin shayar ka takaita saboda lokaci.
In tamsaskum hasanatun tasuhum وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
وأن آل عمران آية دليل أشرف محل الشاهد أنا يتشي وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور دليل تمانين دشيدة سنسي يتشي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا دك إن كن يحقوري كن يتكاوي دك أبن دسوك شريع بذاسي نسرى أكامكوبا shine in fa inna zalika min azmi al-umur dan shine Allah zai kare ku so mu zo masu hakuri wajen bin Allah mu zo masu takawa idan muka yi wannan duk sharrin da aka nufe mu da shi Allah ta'ala zai kare mu kuma cu ba shi sai Allah ya ce lay yadurukum illa adha a Ali Imran aya ta 111 kaga baƙaƙen maganganu da jifa da ƙazafi da ɓatanci amma mu a ƙa'ida ko an mana ba ma faka sharri da sharri ba zai mu ce waɗanda ba musulmai ba sun mana ƙarya mu bari mu musu bai halatta ba sai dai mu saka musu da alkhairi ban misali
wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها
فصلت آية 34 Allah ya ce wala tastawi alhasana wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan mai kyau da mai muni ba su zama dare in an muku mai muni ku ku saka da mai kyau mu saka da mai kyau Allah ya ce wannan yakan mai da abokin gaba ya zama masoyi amma sai ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma hakuri ke iya yi Allah ka kara mana hakuri a rayuwar duniya da kuma cikin binka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim